بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه عن قصة الإسلام وأن فيه رجل صم النشاط فقط لنا بيان أكثر من 90 و to find to fix simple price. Ini zaman akhirnya, si government sahaja kata si abu khazab si dia asyik si dia khazab. Ya, pada mana si waktu ini dia halat tak, waktu ini dia mulai kiamat. Bawa halat tak waktu wajib. Government kena berdama, bawa masih hisbah umur ini. Si waktu berkat waktu, tujuan dia dia abu khazab, tiada tujuh khazab. Ya, zaman meliti, kiamat. Bayan sun mata wa'azi idan bai ji ba su kama su damka shi a hannun hukuma. Mun gane? Mun ji ina ne yake wajaba, ina ne yake haram. To shi ne sai ci gaba da bayani sai ce fa ahuna yajibu tasqiru alayhi. A cikin wancan wajen da aka mana bayani a baya, inda ɗan kasuwa suka yi wasa da farashi. Ko kuma aka ya zama aka samu alkutlar tijariya, aka samu wasu mutane su rika kaya su kadai, ba su yadda wani ya ce da wannan kayan ba sai su, to nan gwamnati za ta yi tadakhuli, wato ta shiga ciki da kuma sa ma kaya farashi, da kuma ba su doka cewa ba su yadda wani ya ce da kayan nan fiye da farashin da ta aza. To shi ne ce ba a huna yi duk tasiru a laifin nan ya waje gwamnati ta sa farashi. Bi haifu la ya biyu ne illa bi qimatin mithli, ta yadda ba za su tafi da kayansu ba illa bi qimatin mithli, ba ce da kima ta kwatankwacin kayan. Kwatankwacin yadda ya kamata a fiye da. Wala ya shiruna amwalan nasi illa bi qimatin mithli, kasar tsiyar kayan mutane ke da kima. Da baya abu ne, akwai albayi akwai alishira, ko za ka je ka siyo kuma ka saida, an kai dan kasuwa ne, duk dan kasuwa haka yake, ya siyo ya saida, ko ya siyo ya saida. Ya kasu kuma akwai mutane, akwai almushtaruna aktharuhum yakununa mustahliki wa laysu muntijin. So da za ka ga su kuma masu siya su mustahlikai ne, su kawai consumers. Consumers are actually the customers. Kada su mutum nan tsara kuɗi da zama. Amma muntijai su ne baji'ai. Duk da cewa akwai bambanci tsakanin al-bay'u da al-intaj. Al-intaj shi ne mutum ya je zai iya yiwuwa intaji kai kake sana'antawa da kanka. Kai kake da kanka. Mutum zai iya zama muntijin kuma baya. Ko muntijin bayan shi yake yi kuma shi yake saidawa, zai kuma iya zama ne, zai iya zama bayan galibin muntiji shi kawai saidawa yake yi amma baya yi baya kaya. To duka sai a sa doka, in ka je siya ga yadda za ka siya, in ka je za ka saida ga yadda za ka saida. Bila tarjumi fi zalika inda ahadin min ummal ulama, ba a samu wani sabani daga wani daga cikin malamai ba kan cewa irin wannan yanayin wajibi ne gwamnati ta shiga tai price tai fix tin tin price, ta sa ma kaya farashi kwana daya, kuma duk wanda ya saba ya zama mai sabo. Li'annahu idza kana qad muni'a ghayruhum, to min yadda lamarin yake idan an hana wasu su an yabi a dalitan nau'a au yashtariyahu, da cewa ya saida wannan nau'in ko kuma ya siya. Falo su gwiba lahum an yabi'u bi makhtaru, da za a kyale mutane a ce su saida yadda suka ga dama. Au yashtaru bi makhtaru, ko su siya yadda suka ga dama. Kana dalika zulman lil khalqi min wajhayhi, zai zama an zalunci halitta Allah, an zalunci mutane da fuskoki biyu. Zulman lil bai'ina alladhina yuriduna bai'a tilka al amwali, zai zama an zalunci masu saidawa wanda burinsu su saida waɗannan kayan, saida waɗannan kayayyakin amfani wannan dukiya. Wa zulman lil mushtarina minhum, sannan kuma za a zalunci waɗanda za su saida ya da gaidonsu. Domin ɗan kasuwa mai saidawa kullum tunanin shi ya samu riba, so da yadda ya je ya siyo in ya samu da sauki a ka'ida ana tsammanin yake na da sauki idan yaje ya samu da tsada ana tsammanin yake yake da tsada kun gani shi yasa manzon sama yayi ba yan kasuwa addu'a yace rahimallahu tajiran samhan idza ba'a samhan idza ishtaha Allah ya rahama ya dukan san kasuwan da samhan idza ba'a idan yaje siyowa ce siyo da arha kuma samhan idza ishtaha samhan idza ba'a in zai siyar sai siyar da arha kuma samhan idza ishtaha in yaje saruwa kuma ya samu da sauki ya samu da sauki sai zai siyar da sauki ya samu da sauki ya siyar da sauki to Allah yana son wannan abin nan wannan san kasuwa sannan manzon sun yace attajibu saduqul amin yawm alqiyamati ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada dan kasuwan da ya zama mai gaskiya ne ukun amana ranar gobe alqiyama ajin su daya Allah zai hada shi aji matakin su daya a cikin jirgi na aljanna da annabawan Allah da siddiqan Allah da shahidan Allah ta fara lafiyar amma kuma a gefe ne manzon sun ce inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati tujjara sai an kasuwan da ranar gobe alkiyama Allah zai tashi ta matsayin la'anar mu fajirai fasikai wadadan hu suka ce za su yi cikin yan iska shi ne tujjar Allah zai tashi su manzon sun ce shi wanda ya gaskiya ya riƙe amana shi ya shiga cikin ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i ko sannan kuma ya hamdulillah sannan idza ba'a sannan idza ishtaha mun gani malamai da yawa sun tafi akan cewa arzikin duniya gaba ki ɗayan sa da yawan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya zuba arzikin duniya 99 a kasuwa kashi ɗaya aka raba ma saura da manoma da makera da ma'aikatan gwamnati yan albashi kashi ɗaya suke rigima a kan amma kashi 99 yana yana kasu ita kila ka yadda wane ne idan wata ya ƙare ba ya shiga kasuwa kasuwa ba za ka ganta za a ce an koma can ba ala an kasuwa da kaimawa ko an so su kai a rashi ne wani shi za a yi suka kawo usulun risk akwai abinda malaman da suke ce musu usulun risk al'umma mai asibahani al-rajib al-asibahani a cikin gabar da al-zabi'a ila makamin shari'a ya kawo su cewa wasu malaman su ce guda hudu ne usulun risk kuwa sun arziki guda hudu gaba-gaba na farko shi ne a tijara kasuwanci ko wasu suka ce su ne hikimatun usulun rizki al'arba hikimatun ha'un harf noma harf go noma ba ina cin usulun rizki kaga ha'un ke kafin kashaf aikin kwado aikin hannu kasance mimun mirak gado ta'un tijaratu kasuwanci to na ƙarshen ya fi tijaratu kasuwanci ba wanda ya kai shi gado da yana iya ba mutum kwanaki kaɗan ya dawo kuma ya zama ne ya fi kowa talauci kaga gado yana da damuwa sannan ba dole bane mutum ya tsama bawa cikin sa'a kuma sun ci gaba da arzikin su ko ko da kasuwanci babban abu ne sun da shi ya sa malamin kimiyya ya bashi muhimmanci a wannan littafin duk malaman da suka yi rubutu a kan gisba sun ba da yanzu a cikin nan kun ji an faɗi man fetur a cikin gisba kuma akwai man fetur to ba man fetur a ciki man fetur ba arziki ba ne shi ƙona jama'a yake a kimiyya ta kallon arziki suna lissafi suna cewa duk ƙasar da ta dogara da man fetur ba za ta ci gaba ba sai ka je ka ga ƙasar ta yi an yi jirage ne an yi waye an yi waye amma ba za su zama mutum ba mustahilin ne yanzu OPEC kasashen da ake ce musu OPEC halitta ba ta dukkan su gabaki daya wace kasar ce minti ja wace kasar ce take takama da tattalin arziki mai karfi kuma take takama da kere-kere a cikin su duk mafi wancan kasashen nan da kake jin ake magana su GF waye sai su tayar su wa gabaninmu bakakken fata wata ce sun mutu taru duk shekara ko su mutu alkawarin ƙarya sai za mu kaza a je rashi a yi a je china tana nata ingila na nata america tana nata haka suke yi amma ina tattalin arziki bias man peter bias kudaka arziki na cin wannan cin wani wajibu idanun mutum dafu jaridin bulin malami tsaye ya ce ka'ida ita ce wajibi idan ba zai iya yiwuwa dafu jaridin bulin yi a cin ku da duka zalunci ba ka ce ka hana zalunci duka ku ji wannan ka'ida tana da muhimmancin yan uwa wal wajibu idanun mutum dafu jaridin bulin wajibi idan ba za a iya cin ku da duka zalunci ba ko an yi dufa a al-mumkinu lilhu wa kinku da wanda zai iya yi ba shi ya sa yau idan aka baka makani na gwamnati a irin kasar mu ta Najeriya to ka iya ka abin da za ka iya yi in haka anta in kana son ka kuɗi da haka anta in za ka ce za a baka makani a Najeriya to ka gudu kuma Allah kalla abin da za a yi shine ka tashi baka da dauri kafin ka gama duk wanda yake ganin ka da mutunci ya daina ganin ka da mutunci ko ba ka nake yin ba ina faɗin tabi'a mini ba wai ina faɗin cewa haka ya kamata ya zama ba ku fahimce ni tabi'ar mu ita ce duk wanda aka ba shi mukami a cikin mu to shine alal aqalli kafin ya gama wannan mukamin shine da zai da mutunci a wajen mu to idan kana tsoron wannan aka ba ka karɓa idan kuma ka karɓa ko ka sa a zuciyarka wannan ka'idar ta malam ibnu taymiya ita ce ya kamata ka dauka wal wajibu idza lam yumkin daf'u jami'i adh-dhulmi an yudfa al-mumkinu minhu zalincin da za a iya tunkuɗe shi to wajibi ne a tunkuɗe shi sai abinda ka sani na banna wanda za ka iya gyarawa in ka shiga abinda malam maka kuma ya karantar da muke sai ce a shiga a gyara yana nufin me daf'u al-mumkinu minhu ai da mun kuma ne na kud abinda za ka iya tunkudewa na zalunci a tunkude shi wanda ko ba za ka iya ba ka tsare shi ba za ka iya ba shi ce ka hana abinda za ka iya yi fa tasiru fi mithli hadha wajibu bila nizai kafa a sa farashi daya a kasuwanci a kayan da ake saidawa a kasuwa a irin wannan yanayin da 'yan kasuwa suka yi wasa da tattalin arzikin kasa to wajibi ne bila nizai ba wani malamin da ya musa wannan wa haqiqatuhu kuma haqiqar wannan sa farashi ɗayan ilzamuhum an la yabi'u aw la yashtaru illa bi thamani mithl shine alzum ta musu akila ta musu kasta siya kasta saida saida farashin da yake madaidaici wanda ya dace a fiye da abu a kasuwa shi kawai abin da aka musu ce muhimmancin tattalin arzikin kasa ba karami ba ne suna jin ɗan Najeriya yana cikin waɗanda ya kamata ya bayani ba wanda bai san ishirin ne ba a Najeriya har ƴan ƙananan yara da suke ganin jikin tattalin arzikin kasa saboda suna ji a ji ko ba haka ba ne sun sani tattalin arziki abu ne da ya wajaba a kula da shi a tsare shi mun gane wahada wajibin fi mawadi a kasiratin min shari'a wannan wajibi ne a wurare da yawa a cikin shari'ar musulunci fa innahu kama anna al-ikraha 'ala al-bay' la yajuzu illa bi haqq kamar yadda ka'ida take ai baya halatta a matsa wa mutum sai ya sai da abin shi ko ana matsa wa mutum sai dole sai ya sayar wa yajuzu al-ikraha 'ala al-bay' bi haqq fi mawadi to sannan kuma akwai inda ya wajaba kenan a wajabta mu mutum a matsa masa ya siyar da abu inda haƙƙi a wurare a wasu wurare bai halatta a matsa ma mutum ba haƙƙi a ce sai ya sai da abu to ya halatta inda haƙƙi a matsa masa sai ya sai da ku fahimci Hausar baya halatta a ka'ida a matsawa mutum ba haƙƙi a ce ya ce da abu kawai da gidanka sai kawai sai wani yanzu ce dole sai ka siyar mu ha ga ji gani haƙƙin ke amma tarayya kuka yi kuka ce fili ɗaya kuka gina gida ɗaya shi ne zai ce da ɓangaren shi kai kuma ga ɓangaren ka wajibi ne ce maka ha ga nan da ne da haƙƙin ka daga nan ne ai matsalar shufa'a take zuwa matsalar shufa'a ke zuwa da zai tsallake ka ya je ke da wannan bangaren nashi bai sanar da kai ba ka saurara ka gama sai an gama cinikin ta sai ka bata cinikin ta hannun alkhaji ko je ka tafi kotu sai dai ga sammaci kuma alkhali idan ya zo bincika ya ga haka yake ka kawo shaidun cewa tare kuka sai gidan nan tare kuka komai da shi amma yanzu ya sai da ɓangaren shi ba ta ba ta bai ba talla ba alƙali zai ce wancan da ya siya ya ga ya sai ba ta ya mayar mishi da kuɗin shi sannan kai kuma sai a ce ka siya in ka ce a ai ba zan siya ba sai a ce sai a take maka gata yanzu kai ɗan lela ne ta ce to kana da wanda kake son ya siya ka ce ina da wani ɗan uwana kanin babana yana unguwa kaza shi nake son ya zo ya siya a ka maka wanda baka sani ba da yawan malamai banda malikiya wasu mazhabobi sun tafi har da shufa'atul jiwa makwabcin ka zai da haƙƙin ya sai da gidan shi sai dai kai zai siyar ma ba ka da haƙƙi ne idan makwabcin ka ya sai da gida bai sanar da kai ba kana da ikon da za ka kai shi ƙara a kotun musulunci a fitar maka da haƙƙin ka ka ce makwabcina ne amma da ya kaji sai da gida bai min talla ba bai sanar da ni ba domin hadisai sun zo ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba hadisai masu yawa manzon sama yana cewa aljaru haqqu bi darin ja aljar haqqu bi darin ja makwabci shi yafi cancanta ya mallaki gidan makwabcinsa a lokacin da makwabcin zai siye da shi ne abin da suke cin shi shufa'atul jiwa waccan da ake magana kan ta ana magana kan shufa'atul sharika ita wannan an yi itifaqi a kanta amma shi fa asu jiwa mukhtalafun fi ha tabani a kai to kaje ita ce kun gane misalin wannan qaida baya alasta ba haƙƙi a matsayin mutum a ce sai ya ce da abin shi to ya wajaba kuma ya alasta a matsayin mutum inda haƙƙi ya ce da abin shi a Najeriya a dokokin Najeriya muna abinda a Land Use Act dokar mallaka kasa a gwamnatance a Najeriya akwai abin da suke cewa general acquisition idan yanzu gidan mutum ya ratsa za a yi titi shi ya siya yana da fee of owner yana da komai to gwamnati za ta ce za ta sai gidan bai iya ce ba zai sai da shi ne ma wani zubin sai ka ga asali an ce kwantar mai wuce ko za a ba mutum shi ne a bashi a kimanta gidan a yi masa kimanta adi amma wasu gwamnati sun suka ga saboda adalci sai ke gobara ce sai a zo filin mutum kila da aka yanka bai fi rabin kwata ba kawai aka dan sa buldoza ta kan ballin wani bangare na gidan shi aka yanka sai ka zo ta miliyan uku ta fi tafi alhali da wani zai siyar ma da gidan wannan bangaren kila 200,000 zai siyar shi ka ji gaba ta kai shi kaga gwamnati da saboda kuma ya halatta gwamnati ta kai gidanka sai a ce nan gidan so ake yi asibiti ake son a gina kuma nan wajen ne ya dace da ayi dole ka sai da gwamnati ko ka ce ko ka so general acquisition gwamnati dole za ta ce ka siyar ma kai ka isa ma ka ce ka jada gwamnati kun ga shine wannan mislu bai'in mali li qada'i ad-dayn wajib ya halatta shari'a ta matsa ma mutum a siyar da dukiyarsa domin ya biya bashin da ake bin shi ba daga nan bane aka samu iflasi ko taflis aka samu bankrupt ko ai ma mutum wawa su ka ganin yana kallo fa kawai yana gefe fa in an ga dama a girmama shi a bashi kujera ba an kwafa hannun shi mun ga dama kuma a sa mishi hankon yana kallo za a kashe da kayan shi dai bayan daya bayan da ya sai a daga wannan nawa ya Allah shi ya fada wannan faqatul wajiba sannan ya halatta a matsa ma mutum a ciyar da wani abu nashi domin a ciyar da 'ya'yan shi a ci da matar shi alƙariya alake turo yaran shi gidan mutum ce wallahi wallahi algaba tamalan ce wallahi ran kai dade wallahi sutan shi cike yake da abubuwa cike yake da abubuwa amma wallahi sai mai kwana uku ba mu ga taliya ya alasta alƙariya turo yaran da su buɗe wannan sutan nashi a ɗiba a ce ku ci sannan kuma ce ba ku ne ce fa ne ya ce to yanzu a ɗauki katan ɗin taliya guda biyar a je a tsira saboda a kama matar kuɗin ce fa sun ce ba ba ta bane wa ikrami ala an la yabi'a illa bi samanin misli la yajuzu illa bi haqqi to haka nan ba a matsama mutum kai ya tsira kaya ke da gwaggwadon abin da ake ganin shi ne daidai shi ma baya halarta amma illa bi haƙƙi sai inda haƙƙi inda haƙƙi ya wajaba ya halarta don ta shigo ta ce maka da yadda za ka saida kaya amma in ba haka ba gwamnati asali ka bakka ka saida kayan ka kai ta san wahalar da ka sha ɗan kasuwa a tsari suna da abin su idan mutum ya tashi daga nan ya tafi Lagos ya je siyo kaya to ba wai kawai kuɗin kayan zai ba zai duba na farko misali da shafin da ya je siyo kowane kwara ɗaya 2,000 2,000 daga Lagos ana sai da littafi a Lagos 2,000 mota ya shiga irin shiga da alwalar katin nan ya biya kuɗi ba a tsayawa a bayan gida ba a tsayawa a bawali ko da ka sai da shi a masu ko talata ko menene sunan shi abin da ke ma'amur da cikin nan ya samu tun da biyar ta zagayawa ba shi da ya fi har da kudin shi ya fitar a cikin littafi kudin zaman shi wahalar da ya sha duk sai ya lissafa kudin mota kudin abinci tunanen da ya rika yi kafin a kai Lagos awa nawa ya kulla can ya kwanci ya kulla ya kwanci sai ya dawo duk ya fitar sai ya dora ribar shi so da ka dage zo ya ce wannan littafin 4,000 da yi laifin ba shi ra'a sai ka tambaye shi kace ce yaya zama 4,000 sai maka bayani in kuma ya je ya samo shi duk ya sha wannan wahalar ba sai ya ce maka to ka kawo 2,200 nawa ya ce ta ce 200 shi ma shari'a ta yarda idan da ya siyo ma sai ya ce kai kawo 2,200 naira 20 nawa ya ce 20 ya ce ba komai kai da naira 5 ya ce ma ya yi shari'a ba ta hana shi abu ɗaya yake amma idan aka samu wancan yanayin ɗan kasuwa suka yi wata da tattalin arziki suna yin yadda suka ga dama to gwamnati ce da zai ce duk wanda ya je ciwo wannan littafin a Lagos naira 2,000 to kai ya wuce 200 ya ce da shi 2,000 da naira 200 a riƙa bi kuma hisba su riƙa bi ɗan hisba su riƙa bi shago shago kuma suna haɗa baki suna jin suna jiwa ta kunnen ta masu kedawa nawa nawa ka ciwo na littafin suna yin leƙen asiri domin su tabbatar da nawa ake kedawa a kasuwa saboda wannan adalcin da ake sama ta Allah ya kun gane ba su yi sun yi Allahu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi